الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 13 ga watan Al-Muharram shekara ta 1440 daidai da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 23 ga watan 9 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na umarni game da kiyaye waɗannan salloli biyar wanda Allah ya farlanta mana a tsawon yini da dare kiyaye waɗannan salloli wajibi ne wasa da irin waɗannan salloli wannan laifi ne wanda yake mai girma abin Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan laifi ya fi laifin zina ya fi laifin kisan kai ya fi laifin sata ya fi laifin kwace duk wani laifi da ka sani kawai shirka ita take sama da shi wala iyazu billah laifi na wasa da sallah rashin kiyayewa haka kawai in mutun ya ga dama yayi in ya ga dama ya bari ko kuma haka ya ringa wasanni da salloli baya yi sai sallah lokacin ta ya fita to wannan laifi ne wanda yake mai girma abin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yanda bayani ya gabata a sati da ya wuce mun karanta hadisan da suke tabbatar da cewa duk wanda yayi musan wajibcin sallah to wannan babu tantama game da kafircinsa kuma babu sabani abin magabatan kwarai duk wanda yayi musan wajibcin sallah to wannan shi ya kafirta amma duk wanda ya tabbatar da cewa sallah wajibi ce kiyaya da kasala suka hana shi ya kiyaye sallah a lokacin ta wani lokaci yayi wani lokaci ya ki ko kuma kwata kwata kawai baya yi amma ya tabbata da cewa farilla ce Allah ya farlanta masa to wannan shine magabata suka samu sabani al-Imam Shafi'i da al-Imam Malik su sun tafi akan cewa in dai ba musu bai to wannan matsayin sa fasiki ne za a umarce shi da cewa ya tashi yayi sallah a jinkirta masa a nemi ya tuba ya tsaye da sallah in ya kiya har lokacin wata sallah ya fita to a wannan lokaci za a sare masa wuya a matsayin haddi a gunsu kenan za a sare masa wuya za a yi masa wanka irin yadda ake ma kowane musulmi a yi masa likkafani a yi masa sallah kuma a kai shi makabarta ta musulmi abin ne kuma abin da ya bari na dukiya a raba shi a matsayin gado ne ga magadan shi waɗanda suke musulmi a wurin al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa in aka nemi ya tuba yake tuba har lokacin wata sallah ya fita to za a sare masa wuya kuma a matsayin mirdi yake a matsayin mai rinde yake al-Imam Ahmad ya ce ba komai bai hana shi yin sallah illa musu domin an tabbatar masa cewa in bai yi fa za a sare masa kai, kuma ya ki to in aka sare masa kai a matsayin mai ridda yake, za a je a yi rami can abin ne shi, ba za a masa jana'iza irin ta musulmi ba, maganar a yi masa wanka, ba maganar likafani, ba maganar binne shi a makabarta ta musulmi, kuma ba maganar wato ƴan uwan shi wannan musulmi su gaje shi, babu gado tsakankaninsu, domin babu gado tsakankanin mumini da kafiri. Abun al-Imamu Abu Hanifa Allah ya ji kansa, duk wanda ya ki yin sallah saboda kiwuya da kasala, al-Imamu Abu Hanifa ya ce sai a kai shi a jefa shi cikin kurkuku gidan kasu, in ya tuba ya tsaye da sallah a fito da shi, in ya nace ya ki ya ci gaba da yi, ya ci gaba da zama a gidan kasu har mutuwa ta cin masa. A cikin waɗannan maganganu, magana mai rinjaye ita ce magana ta jumhurin malamai al-Imamu Malik da al-Imamu Shafi'i, kamar yadda dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka tabbatar da haka, kamar yadda bayani mai gamsarwa akan wannan mas'ala sai an koma littafin da Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya wallafa, wanda ake kiran shi hukumu tarikis sala, hukuncin mai wasa da sallah, mutumin da yake barin sallah. Kenan anan iya abin da muke so mu fahimta mu gane, in muso ne mutum yayi yace sallah ba wajibi bace, in kaga dama kai, in kaga dama ka bari, to wannan babu sabani a gun magabata, wannan kafiri ne. Amma in ya tabbatar da sallah farilla ce, Allah ya farlanta masa kiwuya da kasala suka hana shi tsaye da sallah, wata rana yayi, wata rana ya ki, ko kuma kwata kwata ma baya yi, to wannan a matsayin shi fasiki yake, laifinsa laifi ne wanda yake mai girma, kamar yadda malamai suka faɗa ya fi laifin kisan kai, ya fi laifin zina, ya fi laifin shan giya, ya fi laifin sata, duk wani laifi da ka sani ya fi shi, kawai laifin da yake sama da shi shine shirka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A baban mun karanta hadisi na ƙarshe, hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawmal qiyamati min amalihi salatu. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle farkon abinda za a ma bawa bincike game da shi a ranar kiyama daga cikin ayyukansa ita ce sallah. Duk aikin da bawa ya samu Ubangiji subhanahu wata'ala da shi na ibadu a ranar kiyama, aikin da za a bincika a farko kafin a bincika sauran ayyuka ita ce sallah. Shine yace inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu min yawmal qiyamati min amalihi salatu. Zan Allah yace lalle farkon abinda za a ma bawa bincike a kansa a ranar kiyama game da aikinsa, zan Allah yace ita ce sallah. Wannan gaba tana nuna mana sallah ta fi komai muhimmanci a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda bayani ya gabata, bayan kalimatu shahada babu wata ibada mai muhimmanci wadda ta fi soyuwa a gun Allah subhanahu wa ta'ala sama da sallah. Kamar yadda hadisi ya gabata, Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace masa ayyul a'mali ahabbu ila Allah ta'ala, a wata riwaya ayyul a'mali afdal, yace ya manzon Allah wai a cikin ayyuka gaba daya wani aiki ne yafi soyuwa a gun Allah subhanahu wata'ala, ko kuma a cikin ayyuka wani aiki ne fiyayye a gun Allah subhanahu wata'ala. Manzon Allah sai yace masa as-salatu li waqtiha, yin sallah a lokacinta, yin sallah a lokacinta yafi komai muhimmanci a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka yana daga cikin abin da yake nuna matsayin sallah da muhimmancinta a addini. Duk wata ibada da Allah ya farlanta ma bayinsa, an farlanta ne a duran ƙasa. Daga nas ake turo Jibrilu alaihi salam ya isar ma da manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Amma da aka tashi farlanta mana sallah, daga nas aka turo Jibrilu alaihi salam ya dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani yanki na dare, suka je Baitul Maqdis, masallacin Qudus, daga nan aka yi sama da shi sai da aka je saman bakwai da shi, daga nan aka yi gaba da shi ya gana da ubangijinsa babu wani tsani na mala'ika. Allah ya farlanta masa shi da al'ummarsa sallah 50 a tsawon yini da dare. A farko sallah 50 ce maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan hanyar shi ta dawowa ya hadu da annabi Musa alaihi salam. Annabi Musa ya tambaye shi ya ce mi Allah ya ma kyauta kai da al'ummarka? Maza Allah ya nuna masa ya ce an min kyautar sallah 50 ni da al'ummata a tsawon yini da dare. Annabi Musa alaihi salam ya ce ina baka shawara kuma gun ubangijinka ka nemi alfarma a sassauta ma, domin na goga da mutane na banu Isra'il kuma na tabbata mutane na sun fi naka jimri, al'ummar ka bata iya kiyaye sallah 50 a tsawon yini da dare, ina baka shawarar ka koma a rage ma. Maza Allah ya karbi shawarar Annabi Musa ya koma aka rage masa. Ya dawo Annabi Musa ya ce nawa aka rage? Maza Allah ya nuna masa ya ce koma dai a rage. Maza Allah ya koma aka rage. Hallo ya dawo ya nuna ma Annabi Musa, Annabi Musa ya ce masa koma dai a ƙara ragewa. Har aka kai lokacin da aka tsida ta a matsayin sallah 5, Ubangiji ta'ala ya ce masa ma yubaddalu alqawlu ladayya, abuna ba a canza fada, wannan fada ta farko da nayi a matsayin sallah 50 yace je ka kai da al'ummar ka sallah 5 ce na farlanta muku a tsawon yini da dare, amma abuna a matsayin 50 take. To wannan 5 kin ma da ya dawo ya nuna ma Annabi Musa, Annabi Musa ya ce masa a koma a rage maka. Maza Allah ya ce ina jin kunyar Ubangiji na ba zan koma ba. To kaga wannan 5 kin ita kanta ce a tsawon yini da dare wasu ba sa iya kiyayewa. To ina ga sallah 50? To wannan yana nuna matukar muhimmancin sallah. Dan haka to sallah ta fi komai muhimmanci. Shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana farkon abinda za a bincika game da aikin bawa a ranar kiyama, abinda za a yi masa hisabi a farko ita ce sallah. Walillahi almasalul a'la. Yanzu misali kaddara cewa kai ne kake jaye da mota, lokacin da gendarm ya tsare ka a cikin takardun na mota gaba ɗaya mini, wace takarda ce tafi kowace muhimmanci? Asirans bata da muhimmanci, kayan kasuwa ne. Garmi ita ce takardar da take ba da izinin jan mota, sai in an same ta fa sannan za a bincika a wannan mota tana da kartigiris, tana da wannan asirans da sauransu. Inda waɗannan takardu in babu farmi dukkansu waɗannan banza ne, saboda daman bai dace ba a ce ma ka ja wannan mota. To don haka kasancewar wannan kenan abin da ya shafi tsakanin bawa da ubangijinsa na haƙuƙuwa na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya wajauta ma bayansa, kenan farkon abin da za a ma bawa hisabi a kan shi a ranar kiyama ita ce sallah. Amma abin da ya shafi haƙuƙuwa na 'ya'yan Adam junansu da juna, farkon abin da za a yi hisabi a kan shi a ranar kiyama wato shine abin da ya shafi jini, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisi ya gabata tun a cikin babu tahrimin zul. Farkon abin da za a yi kisasi sakayya tsakanin bayi junansu da juna a ranar kiyama shine abin da ya shafi jini, saboda jini shine yafi komai kima, rayuwa ita ce tafi komai kima wato ga dan Adam. Kenan wannan ya ci dukiyar wani ko ya zagi wani ko ya zubar da jininsa a cikin dukkan abin da ka zalunci jama'a, to farkon abin da za a yi kisasi a ranar kiyama shine abin da ya shafi jini. Shari'a wadda za a yi ita ce shari'a wadda take sama da kowace abin da ya shafi kenan 'ya'yan wannan bayi junansu da juna yanda wasu suke zaluntar wasu. Amma in abin da ya shafi haƙuƙuwa ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to abin da Allah zai ma bawa bincike a kan shi a farko a ranar kiyama ita ce sallah. Sai ya ce fa in salahat, idan wannan sallah ta inganta, mutum ya cika sallah ya tsida ta a lokacinta ya zo da abubuwan da aka shar'anta ya kwatanta koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a game da sallolinsa, faqad aflaha, manzon Allah ya ce tabbas wannan mutum ya rabauta da abin da yake wuri ita ce aljanna, wa anja kuma ya ci nasara game da duk abin da yake fata a rayuwarsa. daman gurin dan adam ko kuma mu ce gurin mumini karshen gurin shi shine wato dacewa da gidan aljanna a gobar kiyama. Duk wanda ya samu aljanna kamar yanda Hausawa muke fada kakar shi ta yanke saka duk wani abin da yake buri ya cin masa. Domin Allah ya fada a cikin suratu Ali Imran, faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Duk wanda aka nisanta shi game da wuta a ranar kiyama aka shigar da shi aljanna, Ubangiji ta'ala ya ce faqad faza, tabbas ya raba wuta, ya ci nasara. To shine anan ya ce fa in salahat, in har sallar ta inganta kenan ya zo da ita sallah ce cikakka, manzon Allah ya ce faqad aflaha, tabbas ya raba wuta wa anjaha, kuma ya ci nasara a rayuwarsa. Allah ya samu dace. Sai ya ce wa in fasadat, idan ku sallah ta baci ya tauye ta ya tuzartar da ita, manzon Allah ya ce faqad khaba, tabbas ya tabe wa khasira, ya halaka, wal iyazu billahi. Duk wanda aka wayi gari a ranar kiyama ya zo da sallah tawayayya, manzon Allah ya ce tabbas ya tabe wa khasira, wato wanda ya halaka. Kaga kamar misalin da muka yi a farko, yanzu idan wato gendarme ya tambaye ka takardun mota, ya tambaye ka firmi, in babu firmi kana tsammanin duk sauran takardun nan za su yi amfani? In dai har doka zai bi, in dai doka za a bi, duk takardun da mota take dauke da su in dai mai jan ta baye da firmi to ba su da wani amfani. Amma ya same ka da firmi, aka samu mota tana da kartin gris, to dan babu wata takarda ana iya maka afuwa ka wuce. In akwai wata hukuma da za a maka ta tara sai a yi maka. Amma in babu firmi ita ba maganar a yi wannan, ba maganar ma a barka ka gusa a ka'ida, in dai a doka ne abin da ya dace. To dan haka kenan ita sallah in an same ta ta cika, kamar yanda yake cikin wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sauran ayyuka na bawa ba abin cikawa, sai a tattara kawai a gama ya wuce. Ba maganar abincika azumi ko wata zakka da haji da sauransu, in dai an samu sallah a farko ta cika, sauran ayyukan kawai duk kauda kai ake sai a hada ka wuce. To amma in aka samu sallah bata cika ba ta tawaya, to duk wasu ayyuka da ka sani to wannan ba su da wata fa'ida, ba su da wata fa'ida, sai an bi kowanne ɗaya bayan ɗaya, kenan sallah ita ce ja gaba. Shine yace wa in fasadat, in sallah ta baci, faqad khaba, manzon Allah ya ce haƙiƙa ya tabe wa khasira, ya halaka, ko ka ce ya tabe ya dada tabewa, ma'ana ya tabe ya halaka. Sai ya ce fa in taqasa min faridatihi shay'an, manzon Allah ya ce in ko ya tauye wani abu daga cikin farillarsa, ma'ana sallah bata cika ba, ya tauye wani abu. Qala ar-rabbu azza wa jal, ubangiji mai girma da daukaka sai ya faɗa ga mala'ikunsa, unzuru halli abdi min taqawwu, sai ya ce da mala'ikunsa ku bincika ku je ku yi diba, shin wai bawana yana da wasu salloli waɗanda suke na nafilfili? Fa yukammalu minha man taqasa min al-farida, a cike masa gibin da ya tauye na farillarsa. Allah zai faɗa ga mala'ikunsa ya ce ku je ku bincika, ma ku bincika shin bawana yana da wasu salloli na nafilfili, domin a cike masa gibin da ya tauye game da sallar shi ta farilla. Idan aka bincika aka same shi yana da salloli waɗanda suke na nafila, to wannan su ne za a ɗauko a cike masa gurbin da ya tawaye game da sallar shi ta farilla. Don haka salloli na nafilfili suna da mahimmanci, kar mutum ya yi wasa da su. In farilla ba ta cika ba a ranar kiyama, to da su ake cike ma mutum gurbin. Wanda salloli na nafilfili ga sunan sun wuce a lissafa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana, na daga cikin su nafilfilin da ake kiran su ar-rawatib, wanda wasu suna bibiyar salloli na farilla, wasu gabanin sallah ta farilla, wata kuma bayan sallah ta farilla. Kamar yanda hadisin Ummu Habiba Allah ya kara mata yadda take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, duk mutumin da ya kiyaye akan yin sallah raka'a 12 a tsawon yini da dare. Allah ya yi alkawarin gina masa gida na musamman a aljanna, sakamakon shi Allah zai gina masa gida na musamman a aljanna. Raka'a 12 idan mutum ya kiyaye su a tsawon yini da dare. Ibn Umar, Allah ya kara masa yadda ya kiyaye mana waɗannan raka'o'i 12 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yakan yi hudu kafin sallah azhar. Kafin ayi azhar sai ya yi raka'a hudu, in an gama azhar sai ya yi biyu, idan an hada nawa kenan? 6. Sannan bayan magariba yakan yi biyu a gida. In baka samu ba komawa gida ba laifi, kana iya yi a masallaci, amma a gida ne ya fi dacewa ita wannan nafila raka'a biyu da ake yi bayan sallah ta magariba. Sannan kuma biyu bayan isha su ma a gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin su. An gane ko? Akwai dalilin da ya zo yake nuna cewa waɗannan salloli ne na gida. Malamai suka awwala shi suka ce salloli ne waɗanda a gida suka fi dacewa a yi su. Wannan raka'a biyu na bayan magariba da raka'a biyu bayan isha a gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin su, ba a masallaci ba. Amma in har wani uzuri ba zai baka damar komawa gida, to ba laifi, kana iya yin su a masallaci kamar yadda wasu malamai suka faɗa. Sannan kina in mun hada mun samu nawa? Mun samu 10. Biyu su ne gabanin sallar asuba, wanda ake kiransu da suna raka'atul fajr. Idan ka hada kenan an samu raka'a 12. Sakamakon duk wanda ya kiyaye waɗannan raka'a 12, Allah zai gina masa gida na musamman a aljanna. Sannan daga cikin salloli na nafila akwai irin su qiyamul layl, salloli waɗanda suke na dare, wanda Aisha, Allah ya kara mata yadda, take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a wata na Ramadan ko a wani wata na daban, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya dadawa akan raka'a 11. Wanda galibin qiyamul layl na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abin da yake a cikin dare raka'a 11 yake. An gane ko? Kai biyu ka salamce, kai biyu ka salamce, in kai sallama hudu sai ka zo da raka'a 3 a dunkule gaba ɗayan wannan 3 shine matsayin mutirinka, wanda sai a ƙarshen ta 3 zaka zauna kai tahiyya ka salamce. Ko kai biyu ka salamce, kai biyu ka salamce, in kai sallama 5 sai ka zo da raka'a 1 ta cikon 11 kenan, ita ce matsayin mutiri. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani uzuri ya gitta masa ko bacci da abin da ya kama da haka a cikin dare bai samu ba, to idan aka wayi gari bayan rana ta hudu, kafin tsakanin hudowar rana da azhar, anan manzon Allah yana yin raka'a 12, shine matsayin ramuwar wannan raka'a, wannan nafilfili da yake yi a cikin dare. Sannan kuma yana daga cikin salloli na nafila akwai sallar wallaha. Sallar wallaha karancin ta shine raka'a 2, gayyata raka'a 8, kamar yadda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar. Kai 2 ko kai 4 ko kai 6 ko kai 8. To dan haka irin waɗannan salloli ne na nafilfili, wanda da su ake cike ma bawa abin da ya tawaye na farillar shi a ranar kiyama. Sai ya ce thumma yakunu sa'iru a amalihi ala hadha, manzon Allah ya ce sannan sauran ayyukansa su ma za a gudanar da su akan haka, irin yanda aka zartar da hukunci game da sallah. Kenan in mutum aka wayi gari a kiyama aka samu azumin shi bai cika ba, to sai a diba in yana da azumi na nafila da shi za a cike masa azumin shi na farilla, saboda bayan sallah abinda ke biyo baya shine azumi. Azumi yana da matukar mahimmanci a gun Allah subhanahu wa ta'ala. In azumi na farilla bai cika ba, to shi ma da azumi na nafila ake cike mana gurbi, kamar yadda shi ma azumi na nafilfili ga suna a karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa. Ga azumin da ake kiran shi rakiyar wata, azumi 6 a cikin watan Shawwal, wanda Abu Ayyub Al-Ansari, Allah ya kara masa yadda, yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, man sama ramadana thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyami dahr, duk wanda ya azumci wata na Ramadan sannan ya raka shi da azumi shida a cikin watan Shawwal, manzon Allah yace tamkar ya azumci zamanin sa, ma'ana tamkar mutun ya shekara yana azumi bai aji ba. Saboda ka'ida abun Allah, duk abun da muka aikata na ibada daya Allah yayi alƙawarin zai limka mana shi su goma, kamar yanda yace man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha, duk wanda yazo da kyakkyawan aiki Ubangiji Ta'ala yace ya cancanci kwatankwacin wannan aiki su goma. To shi kuma azumi na Ramadan, ko da mun yi 30 ba daya, to agun Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin 30 daidai yake, kamar yanda hadisi yake cikin sahihul Bukhari, maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa shaharani la yanqusani, watanni biyu ba sa tawaya. Me maza Allah yake nihi da ba sa tawaya? Ba sa tawaya a wajen lada ba a wajen lissafi ba, saboda a ka'ida a shari'ance watanni na musulunci shida suke cikawa shida kuma su yi nasam. Amma sanin wata kaza zai yi nasam, wata kaza cikawa zai yi, wannan al'amari ne na gaibuna ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma a cikin watanni 12 na musulunci shida suke cikewa 30 daidai, shida kuma su yi nasam. To koda watan Ramadan ya yi nasam, agun Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin 30 daidai yake. Haka watan Zulhijja shi ma agun Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin 30 daidai yake, koda ya yi nasam. To dan haka kasancewar in ka dau azumi 30 kowane ɗaya ka limka shi su goma, goma goma su 30 nawa ne? 300. Sannan azumi shida kowanne an limka shi su goma, goma goma su shida nawa kenan? Kenan 60, kenan kwana 360 su ne kwanukan shekara, tare da cewa ita shekara a musulunci kwana 354 ce, a turance ne take kaiwa 365 ko kuma da shida wani lokacin. Sannan yana daga cikin azumi na nafilfili akwai azumin ranar Arafa, wanda bayani ya gabata sakamakon duk wanda ya azumci ranar Arafa Allah zai kankare masa zunubai na shekaru biyu, shekara wadda ta wuce da shekara wadda ta gabata. Sannan akwai azumin ranar Ashura wanda ya gabata nan da kwana uku, wanda shi ma sakamakon duk wanda ya azumce shi Allah zai kankare masa zunubin shekara wadda ta gabata. Sannan kuma yana daga cikin azumi wanda yake na nafila azumi, wannan azumtar ayyamul bir, kwanuka na hasken wata 13, 14, 15, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana. Haka nan akwai azumi na Annabi Dawud ga wanda yake da kokari da himma, yau kayi gobe ka huta, jibi kayi gata ka huta. To waɗannan azumi na nafilfili da su ake cike ma bawa azumi na farilla a ranar kiyama idan farilla sa bata cika ba. To haka abin da ya shafi zakka, in bata cika ba, to da abubuwan da mutum yake na sadaka na nafila, wato da ita ake cike masa, shi ne ma'anar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma yakunu sa'iru a amalihi ala hadha, sannan sauran ayyukansa za a gudanar da su akan haka. Kenan duk abin da bai cika ba na farilla kenan da nafila ake cike shi. Don haka dai a takaice wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata, malam ya zo da shi ne domin ya nuna mana kiyaye waɗannan salloli biyar da Allah ya farlanta mana a tsawon yini da dare, wannan wajibi ne. Duk wanda yake so ya kwashe lafiya a ranar kiyama, to ya kiyaye waɗannan salloli kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya farlanta masa. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu fadli saffi al-awwal wal amri bi itimami suhufil awwal wa taswiyatiha wa tarasi fiha. An Jabir ibn Samurah radiyallahu anhuma annahu qala خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. مالم الله يجيكم سنافقا wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadla ta sahu wanda yake na farko. Sahu na farko ya bambanta da sauran sahu, yafi kowane sahu kima da daraja a gun Allah subhanahu wataala. Sai yace wal amri bi itimami sufufil uwal, wato da umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da cika sahu waɗanda suke na farko. Sahu na farko sai an cika su, sannan kenan ake yin na baya. Sai yace wa taswiyatiha, da kuma daidaita sahu. Wa tarasi fiha, wato da liƙuwa da juna, wato game da yin sahu a daidaita shi, kuma sannan a liƙu da juna. Shi ma wannan umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda za mu gani. Kenan a takaice abinda muke so mu gane, shi wannan babi yana bayani ya kunshi kamar gaba ta hurku, fadla ta sahu na hurku, ma'ana sahu na hurku ya fi kowane sahu kima abin Allah subhanahu wa ta'ala. Gaba ta biyu shi ne umarni game da cika sahu na hurku. Sahu na hurku sai an cika shi, sannan ake tsira na biyu. Na biyu sai an cika shi, sannan ake yin na uku. Na uku sai an cika shi, sannan ake yin na huɗu. Sannan gaba ta uku shine umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da daidaita sahu da liƙuwa da juna. To shine anan mallan yazo da hadisin Jabir ibn Samura, Allah ya kara musu yadda ke faɗa, yake cewa kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wani lokaci yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito gare mu. Fa qala, sai manzon Allah yace da mu, ala tasuffuna kama tasuffu almalaikatu inda rabbiha. Manzon Allah yace ku saurara, yace ya ku jama'a, yace ya ku jama'a, yanzu ba za ku daidaita sahu kamar yanda mala'iku suke sahu a gun ubangijinsu. Yace yanzu ba za ku ringa yin sahu irin yanda mala'iku suke yin sahu a gun ubangijinsu. Fa qulna ya rasulullah wa kaifa tasuffu almalaikatu inda rabbiha. Muka ce ya manzon Allah, yaya mala'iku suke yin sahu a gun ubangijinsu? Kaga wannan al'amari ne na gaibu. To waye ga mala'ikun balantana yace ga yanda suke daidaita sahu? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna masa, shine anan dan haka da yace yanzu ba za ku yi sahu kamar yanda mala'iku suke yin sahu a gun ubangijinsu. Nasi na Al-Qur'ani ya tabbatar mana mala'iku suna yin sahu a gun ubangiji subhanahu wataala, kamar yanda yake cikin suratu Saffat. Ubangiji ta'ala na faɗa, wato wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu safun wa inna lanahnu musabbihu. Wanda anan kamar yanda malaman tafsiri suke faɗa, Jibrilu ne yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari, yace wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, babu wani mala'ika daga cikin mu face yana da wani matsayi wanda yake sananne inda Allah ya aje shi, kuma baya kauce ma wannan wurin da aka aje shi, kowa inda aka aje shi ne yake tsayawa. Suka ce a nan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama garin da aka tafi saman bakwai da shi ya nemi cewa Jibrilu su yi gaba, Jibrilu ya ce a ni baki iya inda aka tsaida ni shine nan. Shi ne ya ce wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, sai ya ce wa inna lanahnu safun, lalle mu masu yin sahu sahu ne, masu jiruwa ne a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ya ce kuma wa inna lanahnu musabbihun, mu masu tsarkake Ubangijinmu ne game da duk abin da bai dace da shi ba, kamar yadda Allah ya faɗa mana a can cikin suratul anbiya, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturu, mala'iku suna tsarkake Ubangijinsu game da duk abin da bai dace da shi ba, tsawon dare da yini ba sa fatara. To shine anan yace yanzu ba za ku yi sahu kamar yadda mala'iku suke yin sahu a gun Ubangijinsu mai girma da daukaka. Jabir yake cewa faqulna ya rasulullah, sai muka ce ya manzon Allah, wa kaifa tasuffu almala'ikatu inda rabbiha, yaya mala'iku suke yin sahu a gun Ubangijinsu. Kada sai manzon Allah yace yutimuna sufufal uwal, wato sukan cika sahu na farko. An gane ku, sahu na farko sukan cika shi. Idan na farko ya cika to ba sa tsira, ba sa tsira sahu na biyu sai na farko ya cika, ba sa yin na uku sai na biyu ya cika, ba sa yin na hudu sai in na uku ya cika. Kaga kenan sahu na farko shine kenan ja gaba akan na biyu, na biyu shine akan na uku, na biyu kenan shine matsayin na farko akan na uku, na uku shine matsayin na farko akan na hudu. Shine yace yutimuna sufufal uwal, wato sukan cika sahu waɗanda suke na farko. Sai yace waye tarasuna fi saf, kuma suka liku da juna a wajen sahu, in suka yi sahu ba sa barin wato wani wata kafa tsakankaninsu. Idan suka yi sahu suka liku da juna, ba maganar wani abu yake ta tsakankaninsu. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul saf, sura wadda take bayani game da sahu, da wannan suna aka kiraye ta. Shine yace inna allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan, sai yace ka annahum bunyanun marsus, Ubangiji ta'ala yana kaunar bayi waɗanda suke yakar makiya domin ɗaukaka addinin shi. Saffan halin suna masu jiruwa sahu sahu a fagen daga, sai yace ka annahum bunyanun marsus, ka ce gini ne wanda yake mai likuwa juna da juna. Misali yanzu in za a yi gini, idan aka dora wannan tubali aka dora wannan haka ake barin sa, sai an sanya wata kasa a tsakankanin wanda za ta hada tsakankanin su ya zamanto sun liku da juna. To haka ake bukatar hada sahu ya zamanto kenan jama'a junan su ya liku da juna. Shine anan yace yutimuna sufufal uwal, mala'iku a gun Ubangiji subhanahu wata'ala sukan cika sahu na farko. Waye tarasuna fi saf, kuma suka liku da juna wato a wajen sahu. Don haka wannan yana nuna mana kaifiyar yanda ake yin sahu kenan, sahu sai in na farko ya cika sannan ake fara na biyu, na biyu sai in ya cika ake tsira na uku, na uku sai in ya cika sannan ake yin na hudu. Don haka baya halatta a fara sahu na biyu kafin sahu na farko ya cika, baya halatta a tsira sahu na uku kafin na biyu ya cika. Kuma sannan bugo da ƙari yana nuna mana kaifiyar yanda ake daidaita sahu kenan, jama'a sukan liku juna da juna. Domin in aka ce at-taras shine abu kenan su liku da juna, kar a samu wani tsakankani a bar wata kafa. Kamar yanda yake cikin Sahihul Bukhari, wani sahabi yake ba mu labarin irin yanda suke daidaita sahu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace dan ɗayan mu yakan hada kafadar shi da ta dan uwan shi, kuma ya hada diddigen shi da idan sau da na dan uwan shi. Kenan nan diddige da idan sau zaka lika shi da na dan uwanka, sannan kuma kafadar ka ka hada ta da tashi, koda yafi tsawon ka kenan kafadar shi ka ya zamanto ta liku da jikin shi. Haka ake daidaita sahu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma yin haka wajibi ne. zamu iske sakamakon rashin daidaita sahu wace ukuba Allah yake jarraba bayi da ita idan ba sa daidaita sahu. Shine sahabin yake bada labari yake cewa a yau an wayi gari ɗaya daga kayi famar hada sahu da shi sai kaga yana janyewa kaman an wato an taba jaki ya zabi da zai tsalle daga ka matsa kaji ku jingina da mutun sai ya ƙara janyewa wani har ma tsoki zai yi. Wannan duka rashin fahimtar sunna ne, rashin fahimtar inda aka sa gaba shi yanda ake daidaita sahu kenan mu gane ba tsinin yatsa bane ba ake hadawa kenan diddige da idan sau naka ya liku da na dan uwanka kuma ka hada kafadarka da tashi shine kenan. Anan yace waye tarasuna fi sab wato suka liku da juna wato a cikin sahu. Dan haka kuma daidaita sahu wannan alama ce wadda take nuna cewa mu al'umma ta musulmi al'umma ce tsintsiya madaurin ki daya, addinin mu ɗaya ne, aqidar mu ɗaya ne, komai mu ɗaya ne, ba mu da wani bambanci. Kuma wannan hadisi yana kwadaitar da mu akan cewa mu yi kamantacceniya mu kwaikwayi mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala, saboda su mala'iku bayi ne wanda Allah ya halicce su ya hore su akan yi masa da'a, waɗanda ba sa saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala daidai da kibtawar ido kuma ba sa gaban kansu, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu. Mala'iku ba sa rigayar Ubangiji subhanahu wa ta'ala su yi gaban kansu su faɗi wata faɗa wadda ba a ce su faɗa ba, sai ce wa hum bi amrihi ya'malun, su mala'iku da umarnin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne suke aiki, iya abinda aka ce su yi shi suke yi, duk abinda aka ce su yi ko ba sa saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda can cikin suratul tahrim Ubangiji ta'ala na faɗa alaiha mala'ikatun gilaqun shidad, sai yace la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru, ba sa saba ma Ubangijin su game da abinda ya umarce su, sai yace wa yaf'aluna ma yu'maru, iya abinda aka ce su yi shi suke yi. Dan haka annabi manzon Allah yace wai shin yanzu ba za ku yi sahu irin yanda mala'iku suke sahu a gun Ubangijin su? Kenan anan yana kwadaitar da mu cewa mu yi kokari mu kwaikwayi mala'ikun Allah subhanahu wata'ala a wajen da'ar da suke ma Ubangijin su. Sannan hadisi na biyu a karkashin baban hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa yana cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce law ya'lamu an-nasu ma fil nida'i was-saffil awwal, manzon Allah ya ce inda mutane sun san irin ladan da ake samu game da kiran sallah was-saffil awwal da sahu na farko, thumma lam yajidu, sannan a ce ba za su samu sahu na farko ko kuma yin kiran sallah illa an yastahimu alaihi, sai idan sun yi ƙuri'a. Manzon Allah ya ce da stahamu ya ce wallahi da sun yi ƙuri'a, inda a ce mun san irin ladan da ake samu game da kiran sallah da sahu na farko a ce ba za mu samu ba sai mun yi ƙuri'a tsakankaninmu, manzon Allah ya ce da sai mun yi ƙuri'a. Kamar misali masallaci ne aka gina sai ake buƙatar sanya ladan, to sai jama'a kowa ya ce shi zai yi ladanci, wannan ya ce zai yi, shi ma wannan ya ce shi zai yi, wannan shi ma ya ce shi zai yi, to me za a yi a nan? Wanda a irin wannan al'amari ba maganar a bar ma wani, sai dai a yi hamayya, abu ne wanda ya halatta a yi hamayya a kan shi. To a nan hanyar da musulunci ya nuna mana kai kana so, ni ina so, shi yana so, kowa so yake zama ladan, sai mu ce to a zo a yi ƙuri'a, sai a zo a yanka takaddu, waɗannan takaddu kamar biyu kowace sai kar a rubuta komai, sai a dukunkune ta, ɗaya sai a rubuta kiran sallah al'azan misali, sai a sanya su cikin wata hula sai a ce kai ɗauko, idan ka ɗauko ka ɗauko farar takarda kenan an maida ka gefe, shi ma wannan ya ɗauko farar takarda ya koma gefe, wannan sai ya ɗauko takardar da take da rubutu al'azan kenan shi ya ci shi ya dace, shine kenan nau'i na ƙuri'a da ake yi. To dan haka shine anan manzon Allah ya ce a ce ba za su samu ba sai sun yi ƙuri'a, manzon Allah ya ce to su yi ƙuri'a. haka abin da ya shahi sahu na farko, kamar misali mun shigo masallaci kai tsaye, ko kun shigo ta wannan kofa, wannan sun shigo ta wannan kofa, wannan sun shigo, duka sahun kuma bai wucewa ya dauki mutum goma sahu na farko. Kuma alhali mu da muka shigo masallaci mun kai mutum 15 ko zuwa 20, ko koyi za mu yi ta yi muna turar juna, sai a zo a yi ƙuri'a, a yi ƙuri'a tsakankaninmu a huddo goma waɗanda za su tsaya a wannan sahu na farko. Kenan misali mu 15 ne, takarda goma sai a rubuta as-saffu al-awwal, takarda biyar su kuma sai a bar su kawai haka nan, kowace sai a dukunkune, sai a walwala su cikin wata hula, sai a ce kowa ya ɗauko. Wanda ya ɗauko takarda wadda take banza kenan bai dace bai tsaya, wanda ya ɗauko kenan wadda ke akwai as-saffu al-awwal a ciki, kenan wannan shi ya ce zai tsaya a sahu na farko. To dan haka shi abin da ya shafi duk wani al'amari na lahira ko tsakanin ɗa da mahaifi, to ba a buƙatar ɗa ya bar ma mahaifinsa ya yi ja-in-ja da shi, ya yi hamayya da shi. Misali gun mutum ɗaya ne ya rage a sahu, kai ka shigo mahaifinka ya shigo ya zabi da zai je, to anan in za ka iya ɗaukar numfashin shi ka rigaye shi kai ma sai ka shige, ba za ka bar mishi ba. Saboda Allah ya faɗa wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun, game da al'amari na lahira Ubangiji ta'ala ya ce masu hamayya su yi hamayya, masu takara su yi takara. In aka ce at-tanafus shine hamayya, kai kana so ni ina so, mu ringa famar, kowa ya ringa famar cewa shi zai zo gaba. To dan haka wannan shine iya inda ya halatta mumini yayi hamayya da dan uwan shi mumini akan al'amari wanda yake na lahira. Amma al'amari na duniya ba dabi'a bace wata mumini ya ringa hamayya yana jayayya da wasu. Shine yace lauya alamun nasu, inda a ce mutane sun san mafin nida'i, abinda ke ga kiran sallah na lada da ake samu. Wasaffil awwal yace da sahu na hurku, thumma lam yajidu, a ce ba za su samu ba, illa an yastahimu alaihi, sai idan sun yi ƙuri'a. Manzon Allah yace lastahamu, yace wallahi da sun yi ƙuri'a. Wanda da kasancewar kiran sallah abu ne an ɗauke shi sai wanda ya rasa tudun dafawa, wanda ba shi da sana'a da sauransu, haka aka ɗauke shi. Ko kuma sai mutumin da ya yi ritaya daga aiki sannan zai koma ladanci da abin da ya kama da haka. Har ma wani yake kissanta mu a irin ƙauyensu, ya ce akwai jama'ar da suna ƙyamar kiran sallah. Sai yake faɗa mun akwai wata yarinya ɗiyar wani ta kangare, shashanci take, an yi da ita, an galgade ta ta gidenawa. Mahaifinta sai ya ce da a ce ɗiyar shi ce take kaza, ya ce gara a ce yau ubanta ladan ne. Daga ran nan ta fasa, ai abun kumya ne wai a ce wai mahaifinta ya zama ladan ne yana kiran sallah. To dan haka dai abubuwan da yake kawo haka jahilitar karantarwa ta addini, kiran sallah abu ne wanda yake mai matukar mahimmanci. Kuma hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa al-mu'adhdhinuna atwalun nasi a anaqan yawmal qiyamah aw kama qala. Manzon Allah yace ladannai sun fi kowa wato tsawon wuya a ranar kiyama. Me ake nihi da tsawon wuya? Malamai suka ce sun fi kowa kusa da rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Kuma ga hadisi a cikin sahihul Bukhari, ladani manzon Allah yake ce ma Abu Sa'id, yake cewa lalle kai mutun ne wanda yake mai kiwon dabobi, mai son zama a daji. Ya ce in lokacin kiran sallah ya yi, ko kai kadai ne, manzon Allah ya ce ka kwale kiran sallah kuma ka ɗaga muryarka. Manzon Allah ya ce babu abin da zai ji muryarka, abu wanda yake mai rai ko kuma wanda yake jama da dutse ne ko ciyawa ko icce ko menene, sai ya ba da shaida a kanka a ranar kiyama. Duk abin da ya ji wannan sauti na ladani a ranar kiyama, sai ya ba da shaida a ranar kiyama cewa ga abin da ya faɗa. Don haka kiran sallah yana da matukar mahimmanci. Har ma malamai suka kai suka kawo wai duk a dalilan da suka zo da kiran sallah da limanci, wanne ya yi fadala? Ladanci ya yi limanci fadala, ladan ya yi liman, kamar yadda dalilai suka zo a kan haka. Amma shi liman babu wani dalili da ya zo a kan fadala ta limani, amma shi ladani hadisai sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan ƙuri'a abinda za mu gane ita ce ƙuri'a a shar'ance wanda musulunci ya tabbatar da ita. Duk wani abu wanda baya rabuwa, kenan a shine ake yin ƙuri'a. Abinda baya rabuwa, kai kana so, ni ina so, shi yana so, sai ayi ƙuri'a. Wanda Allah ya sa raban shi ne sai ya ci. Wanda nassi na Al-Qur'ani shi ya tabbatar da ita, fasahama fakana minal mudhahabi, a can cikin suratul Saffat. Amma wata ƙuri'a da ake kiranta ƙuri'atul anbiya, wannan bata da asali a shari'a, bata da asali kwata-kwata a shari'a. Wannan nau'i ne wanda yake na diba, wanda za a kawo wani hatimi mai gida-gida irin na lido da sunayen annabawa a ciki. Idan ka zo wajen malam sai ya ɗauko ma wannan takarda, sai ya buɗa, sai ya ce ɗora hannunka. Idan ka ɗora hannunka a kan gida ɗaya daga cikin gidajen, dama sunan wani annabi ne a ciki. Sai a koma wata faji, wata safaha, sai ya karanto tarihin wannan annabi. In annabin da ya sha wahala ne, Allah ya jarrabe shi da bala'i da musiba irin su annabi Ayyub, sai ce a wannan al'amari bai yi ba. In kuma waɗanda suka ɗan sha wahala ne, sai ce a wannan sai an yi aiki. In kuma wanda dai bai sha wahala ba ne ba sosai haka, sai ce a al'amarin na haya akwai alkhairi ya yi. To wannan nau'i ne wanda yake na diba. In har ya san alkhairi, shi me ya hana ya gano ma kansa? To shi ne ya ce, thumma lam yajidu illa an yastahimu, sai ce lastahamu, a ce ba za su samu ba sai sun yi ƙuri'a. Manzon Allah ya ce lastahamu, ya ce wallahi da sun yi ƙuri'a. Kenan wannan a taƙaice, wannan hadisi yana nuna mana fadla, wato tasahu, wanda yake na farko. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda ke faɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, khairu sufufir rijali awwaluha, fiyayyen sahu na maza, manzon Allah ya ce sahu na farko, wa sharruha akhiruha, koma bayan sahu na mazaje, manzon Allah ya ce sahu na ƙarshe shine koma baya. Sai ya ce, wa khairu sufufin nisa'i, fiyayyen sahun mata, manzon Allah ya ce akhiruha shine sahu wanda yake na ƙarshe. Sai ya ce, wa sharruha, koma bayan sahu na mata, wanda yake kaskantacce, manzon Allah ya ce awwaluha, sahu wanda yake na farko. Kenan abin da ya shafi mata akasin maza ne, fiyayyen sahu daga cikin sahun mazaje shine sahu na farko, babu sahun da ya kai shi. Sahu wanda yake koma baya daga cikin sahun maza shine sahu wanda yake na ƙarshe. Me yasa? Saboda wanda yake sahu na farko yafi kusa da limami, yafi ganin abin da limami yake, kuma yafi samun nutsuwa, kuma yafi jin abin da limami yake karantawa na Al-Qur'ani, sabani ga wanda yake sahu na ƙarshe. Shi baya ganin limami, watakila ma in ba irin wannan lokaci na lasifika, abin da limami yake karantawa ma baya ji. Da haka wani tunani, wani shagali na duniya, ba mamaki yakan iya zawa ya dauke shi, bai san ba ma abin da yake. To dan haka fiyayyen sahu na maza shi ne sahu na farko, domin shi ya fi kusa da limami, kuma shi ne ya fi dacewa game da jin abin da limami yake karantawa. Koma bayan sahu na mazaje shi ne sahu wanda yake na ƙarshe. Kuma sahu na farko yana nuna duk wanda ake samu a sahu na farko, to yana da himma, wato game da wannan ibada. Mutum ne wanda yake zawa masallaci a kan lokaci. Amma duk wanda za a same shi a sahu na ƙarshe, to an tabbata mutum ne wanda yake kasalantacce, wanda da kyal da kyal ma yake zawa. Duk wanda za ka same shi a sahu na farko, a sahu na gaba, to wannan yana da himma. Don haka wani yake ma ɗan shi wasiya, yake cewa iyaka wal ikdam walau ala dirgam, yace ya kai ɗana, ina maka wasiya, duk wani al'amari da za a yi, ka zamanto a sahu na gaba. Yace kai koda zaki ne za a tunkara, yace kar ka tsaya a baya, ka zamanto kai ne a sahu na gaba. Don haka shi mumini da himma aka san shi, ba a san shi ba da kasala. Don haka anan manzon Allah yake nuna sahu na farko shi ne fiyayye daga cikin sahun mazaje. Kaga wannan kenan anan gaba mai zamu fa'idanta, kenan anan ana kwadaitar da mu akan zawwa masallaci akan lokaci. Tun a farkon lokaci mutum yayi kokarin zawwa masallaci domin ya samu sahu na farko. Sai ya ce, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, fiyayyen sahu na mata, manzon Allah ya ce na ƙarshe. Wa sharruha, ya ce koma bayan sahu na mata, manzon Allah ya ce awwaluha shine na farko. Me yasa sahun mata, sahu na farko ya fi sharri, ya fi zamantowa, shine koma baya? saboda yafi kusa da mata, yafi kusa da maza, yafi kusa da maza. Shi kuma mace a kowane lokaci ana son a nisanta tsakankanin su da maza, saboda cuɗanyar maza da mata akwai sharri da bala'i. Mata da maza in dai waɗanda suke a janib ne, to abinda ake bukata a kullun a yi nesa da nesa. Dan haka kaga sahu na ƙarshe na mata yafi sahu na farko na mata. Me yasa? Saboda yafi nesa da maza. Sahu na farko na mata shi yafi kusa da sahu wanda yake na ƙarshe na maza, dan haka kenan ya zamanto shine koma baya daga cikin sahu na mata. Me yasa sahu na maza na ƙarshe ya zamanto koma baya? Saboda shine yafi kusa da sahu na mata. Kenan akwai fitina da musiba tsakankanin. Kuma wannan yana nuna mana mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sukan je masallaci su halarci sallolin da ake na jama'a. Dan haka kuma raba masallaci a masallaci, a ce wannan masallacin mata ne, wannan na maza ne, wannan wata sabuwar bid'a ce. An gane ku musulunci bai san da wannan ba. Idan maza suka yi sahun su a gaban ƙarshe, kuma sahun mata ake farawa. Amma ba maganar a ware masallaci na daban a ce wannan masallacin mata ne, wannan na maza ne, wannan sabanin sunna ne. Shine kenan anan yace wa khairu sufufin nisa'i, fiyayyen sahun mata sai yace akiruha, wato shine sahu wanda yake na ƙarshe. Dan haka kenan anan ana kwadaitar da mata game da lattin zuwa masallaci domin su dace da sahu wanda yake na ƙarshe. An gane ko? Dan ta dace da sahu na ƙarshe kenan sai ta yi jinkiri, saboda shine fiyayyen sahu. Wa sharruha, kuma mafi sharrin sahu na mata, manzon Allah yace awwaluha, sahu wanda yake na farko, saboda yafi kusa da maza. Dan haka dai a takaice, ma mace in ta nemi izinin zuwa masallaci baya halatta a hanata, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tamna'u ima Allah masajid Allah, kar ku hana mata bayin Allah game da zuwa masallatan Allah. In har mace ta nemi izinin zuwa masallaci, to baya halatta a hanata, amma tare da cewa abin da yafi dacewa ta zauna a gida ta yi sallah shine yafi mata alkhairi. Manzon Allah yace mace ta yi sallah a masallacin unguwar su yafi ta je ta yi a wani masallaci. Ta yi sallah a cikin filin gidanta balbali, manzon Allah ya ce ya fi ta je masallaci ta yi. Ta yi sallah a cikin falo, cikin baranda kenan ɗaki, manzon Allah ya ce ya fi ta yi sallah a cikin filin gida. Ta shiga ƙurya ta yi sallah, manzon Allah ya ce ta yi ta yi sallah a cikin falo. Sallan mace a gida ta fi alkhairi a kan ta je masallaci, amma in ta nemi izinin zuwa masallaci kuma bai halatta a hanata. Dan haka kuma in mace tana gida ba maganar ta bi sallah ta hanyar lasifika, bin sallah ta hanyar lasifika wannan baya halatta, baya inganta. Sharadin koyi da limami, in ma kana ganin shi ko kana ganin mamun da suke koyi da shi, haka mutum ya fake ta bayan wani shamaki ko bayan ko gida, cikin gida a ringa bin sallah ta hanyar lasifika, ta hanyar sauti, wannan bai ya dacewa. To shine anan kenan malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana wato mustahabbancin yin sammako zuwa masallaci domin mutum ya dace da sahu, wato wanda yake na farko. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Sa'id Al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akkura, manzon Allah ya ga komawa da baya game da sahabbansa. Wasu in suka zo masallaci kawai sai su koma da baya can su tsaya, manzon Allah ya ga wasu sahabbansa suna irin haka. Shine yace ra'a fi ashabihi ta'akkura, ya ga ja da baya game da wasu sahabban shi a masallaci, maimakon gaya su yo gaba su tsaya sahu na farko sai su koma can baya. Fa qala lahum, manzon Allah sai yace musu taqaddamu, ku gabato, fa atammu bi, manzon Allah yace ku yi koyi da ni, wal ya atamma bikum man ba'dakum, wanda ke bayan ku su kuma su yi koyi da ku. Kenan in kuka zo ku tsaya sahu na farko, wanda suka zo su tsaya sahu na biyu, ku sahu na farko ku ne kuke ganin liman kuke koyi da shi, sahu na biyu ko na uku ba sa ganin liman, kenan da ku ne za su yi koyi. Sai ya ce la yazalu qaumu, wasu jama'a ba za su gushe ba, yata'akkaruna, suna maida kansu baya akan al'amari na lahira, hatta yu'akhirahumullahu, sai Allah ya maida su da baya. in dai al'amari na lahira kana ja da baya baka shiga gaba to Allah zai maida ka karshe wal iyazu billahi. To dan haka anan fa da aka zo masallaci ne manzon Allah sai ya ga wasu daga cikin sahabbansa suna ja da baya suna komawa can baya ba sa yiwo gaba. Manzon Allah sai ya ce da su taqaddamu ku yiwo gaba fa atamu bi ku yi koyi da ni, domin wanda ya yiwo gaba yake kusa da liman shine yake ganin liman yake koyi da shi. Sai ya ce wani ya atamma bikum man ba'adakum, waɗanda suke bayan ku ku kuma sai su yi koyi da ku. Kaga sahu na hurko su suke ganin liman, sahu na biyu ko na uku ko na hudu abinda yake sama da haka ba sa ganin liman, sai dai su yi aiki da sahu wanda yake gabansu. Kina yana daga cikin sharadin koyi da limami in ma kana ganin limami ko kana ganin mamun da yake koyi da shi. Dan haka wannan shine dalilin da yake nuna bayya halatta shiga gaban liman. In ka shiga gaban liman da wa kake koyi, kai baka ganin limami kuma baka ganin mamun da suke bayan shi, to da wa kake koyi? Shiga gaban limami sai da darura, in babu mahallin da mutum zai tsaya a baya to shine in ya shiga gaban limami sallah take inganta. Amma matukar akwai inda mutane za su tsaya a baya, in suka shiga gaban limami ba su da sallah. Shine yace la yazalu qaum, wasu jama'a ba za su gushe ba, yata'akharuna, wato suna jinkirtar da kansu suna komawa da baya, hatta yu'akhirahumullahu, sai an kai Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ya jinkirtar da su game da rahama shi da jin kanshi. Kenan duk wanda yake maida kanshi baya a ayyuka na ibada to Allah zai maida shi baya. Kenan nan mahalli ne wanda ake bukatar kullum mutum ya kasance wato a sahun gaba. Nan insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.